من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد مك صاحب حدوا ا wannan masallaci mai albarka insha Allah na an-nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake koya mana muna roƙon Allah ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum ya rahama da gafara da jinkai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu kan daidai ya dauki rayuwarmu akan imani yau da izinin Allah zamu tashi akan darasi ne na 11 a wata na Ramadan hijira shekara ta 1447 muna masu farawa da addu'a da roƙon Allah ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum jarrabawa da muke ciki a Najeriya musamman a northern part of the country arewacin ƙasa Allah ta'ala ya kawo mana dauki matsaloli suna karuwa daga lokaci zuwa lokaci musamman abin da ya shafi na tsaro muna roƙon Allah ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum nuna mana ƙarshen su waɗanda suke tada waɗannan fitintinu na ta'addanci ko garkuwa da mutane ko kuma masu sa kai a jeji su halaka mutane Allah ya shirye su in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin su Allah ya kaskantar da su ya kuma walakantar da su in suna da masu ɗaukar nauyin su a boye Allah ya sani to muna roƙon Allah ta'ala ya tona asirin su kuma su ma Allah ya kaskantar da su ya kunyatar da su waɗanda alhakin abu ke tsakanin hannunsu na tsaro muna ƙara tunatar da su amanar da Allah ya ɗora musu wajibi ne a ƙara ƙaimi saboda dukkan haƙƙi na shugabanni babu wanda ya kai abin da ya shafi tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon tsayawa akan haka tare kuma da tunawa cewa duk wanda ya shugabanci zai tsaya gaba ga Allah ya ba da accountability na duk abin da ya shugabanci al'umma duk wanda ka shugabanta za ka tsaya gaba ga Allah da shi ɗaya bayan ɗaya Allah ya muku hisabi idan ka sauke nauyi ka tsira in mutum bai sauke nauyi ba ya shiga uku to idan shugaba yana tuna wannan bil haqiqa za mu gane cewa rayukanmu ba su fi rayukan talakawa ba wajibi ne a tsaya tsaye wadaka a ga an kawo ƙarshen wannan initiative na forest guard da ake yana da matukar muhimmanci a ba abun kaimi a kyautata shi a yi training din mutane a ga yadda za a karfafe su don shiga cikin jeji yana da matukar muhimmanci Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen fitintunan a gaba na gaba akwai wani dan uwa da muka rasa a anguwarmu ta Fantami Malam Adamu Muhammad Shuka sarkin bakan fantami kuma amini ne ga kani na sintalin fantami. Zan fito din nan ake gaya mun cewa shi ma irin hali na rashin tsaron ya sa ya zama sanadinsa a jeji. Allah ta'ala da kirai wasu ta inda aka kashe shi. Muna roƙon Allah ya karbe shi a matsayin shahidi. Allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyayensa da yayinsa irin Alhaji Babangida da sauran ƴan uwa. Allah ya gafarta masa ya yafe masa. ƴaƴan da ya bari a baya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zama khalifansa a kansu bayan rayuwarsa. Allah ya kula masa da su. Allah ya kula da bayansa. Allah ya kula da bayansa ya tausaya wa bayansa. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhaf wale huma abuwa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Na biyu akwai ɗan uwa Honorable Mustapha Bala Dawaki na Kano, shi ma dazun nan bayan mun tashi tafsirin mata da ke jin labarin Allah ya ɗauki rayuwar mahaifiyarsa. To muna ta'aziyya zuwa gare shi da sauran ƴan uwansa, yayu da kanne da kuma dangin mahaifiya, cewa Allah ya gafarta mata, Allah ya jikanta, Allah ya yafe mata, Allah ya sa aljanna ce mako mata, Allah ta'ala ya yafe mata kurakuranta, Allah ya karɓi bakuncinta. Mai iya yiwa akwai wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari saboda yawan jama'a. Duk wanda aka yi wa rasuwa ko da ba mu samu ikon faɗa ba, muna ta'aziyya gare shi, Allah ya bada ladan hakuri. Mamatanmu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, Allah ya yafe musu, Allah ya sa aljanna ita ce makomarsu. Bayan da suka bari, ga duk wanda ya rasa nasa, Allah ya albarkaci bayansa. Allah ya sa mu wanye lafiya. Gabanin fara darasi na 11 akwai tambaya ko tambayoyi masu ma'ana. Ina ga Ibrahim, bismillah, za ka iya farawa da su ko injiniya? To an samu ƙarin midiya da ke sa tafsiri shekaran jiya a kan da nawa muka tsaya na 98 ko? To yau an samu ƙarin guda biyu, ya zama guda 100 kenan cikcik. Na 99 garanti FM 94.7 Radio Kano daga 12 zuwa 1 na dare, wanda ya ɗauki nauyi shi ne Alhaji Nuhu Abdullah, insha Allah ta'ala shugaban Public Enlightenment. Na 100 akwai Tauraruwa TV, shi kuma daga karfe 2 zuwa karfe 3 na rana, wanda ya ɗauki nauyi shi ne kamfanin Dahir na Spices. Waɗannan da suka ɗauki nauyi da duk ko Dahir ne, kamfanin Dahir. Dahir ya kama Dahir kenan. To waɗanda suka ɗauki nauyi waɗannan guda 2 da kuma 98 na baya, ya zama total guda 100, duka Allah ya biya su da gidan aljanna. Bukatunsu a wurin Allah, Allah ya biya musu. Sharri Allah ya kare su, Allah ya jikan magabatansu, Allah ya albarkaci zuriyarsu. So an samu midiya yanzu guda 100 kenan cif-cif da ke sa wannan darasi din, ba wayenmu ko iyawa ba, wannan taimako ne na Allah. Amma mu ba mu iya ba, kuma ba mu kai mu iya ba. Sai dai duk abin da Allah ta'ala ya ga daman isar da shi, wani wuri shi yake isarwa. Ba ƙaramar ni'ima ba ce da kuma jarrabawa a ce midiya ɗaiɗai guda 100 ke sanya darasi a cikin ainihin kafofi da talabijin da rediyo da makamantansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu ci jarrabawa. Ni'imar kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa a kanta. Abin da muke karantarwa, Allah ya sa ya zama mai amfani ga al'umma gabaki ɗaya. Allah ya sa ya zama hujja ne a kanmu, hujja ne gare mu, ba hujja ne akan mu ba. Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu, ba hujja ne akan mu ba. Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu, ba hujja ne akan mu ba. Zan takaita amsa tambayoyin saboda lokaci, don mu samu yin karatu ko insha Allah. Bismillah.
Mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah ya riƙa iyayen malam da sauran jama'a.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Ince tambaya ta nake ce, mutum ne ya ce wa matarsa ya sake ta, ya sake ta, ya sake ta, amma bai furta saki nawa ba. Fadin da ya yi sau uku mai take nufi, sako daga iliya soja magabu, a taya shi da addu'a Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa.
Allah ya gafarta wa mahaifinsa. A cikin fatawa Islamiyya akwai fatawa ta Sheikh bin Bas rahmatullahi alai a volume na farko namba na 281, ya ce irin wannan shika din ganganci ne da shari'a, walakantar da shari'a ne, amma a magana mafi inganci shika ɗaya ne, ba shika uku ne a uku ba. A ka'ida in mutum ya shika uku a kalma ɗaya ko da iyalinsa ya kalla ya ce ya sake ta sau uku ko kuma ya ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta a ƙa'ida shika ɗaya ne ba uku ake girgawa ba wannan akwai dogaro da hadisi na Imam Muslim rahmatullahi alaihi riwaya na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Imam Muslim ya kawo shi a hadisi na 1472 cewa a zamanin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi shekararsa 23 da ya ana masa wahayi duk inda mutum ya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ake daukar sa haka zamanin sayyidina Abubakar gaba ɗaya shika uku a kalma ɗaya shika ɗaya ne zamanin sayyidina Umar bayan da kuma shekara biyu na farkon shugabancin khalifancin Umar radiyallahu anhu in mutum yayi uku a kalma ɗaya ne sai sayyidina Umar radiyallahu anhu mun san mutum ne mai zafi sai ya ce kai mutane suna wasa da shari'a yayi yawa suna ta yin uku a matsayin ɗaya uku a matsayin ɗaya sai ya ce daga yanzu na zartar duk wanda ya ganganci wa shari'a ya shika uku a kalma uku guda uku za mu ɗauke shi ba ɗayan za mu ɗauka ba a lokacin sayyidina Umar yayi ne yana cikin fushi radiyallahu anhu kuma cewa shi dan aljanna ne ba mu da kokonto akan haka amma magana mafi inganci sayyidina Umar ba ma'asumi bane sai dai alkhairansa sun yi wa kurakuransa kincin kau kuma tun a duniya Allah ya ce shi dan aljanna ne haka ba mu da tuhuma akan sa cewa nagartarsa ta yi kincin kau wa kasawarsa a matsayin sa na dan adam kuma a yau babu mutum irin sa da ya kai shi imani sai mai da shi shika uku ne maimakon ɗaya a lokacin akwai sahabbai irin su Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sun kalubalanci abinci a sayyidina Umar ba daidai ba ne dokar da annabi ya bar duniya a kanka a canja ta ya dace a tsaya a kan abin da sai ce ai mutane wasa suke na ɗauki wannan a matsayin punishment ne gare su don me don na hana su yin laifin ba don a canja laifin dokar shi ne ya dame ni ba na yi abin da zai hana su yi laifin da wannan malamai suka ɗauka cewa ijtihadin sayyidina Umar ne amma fa inna khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi da haka fahimtar Abdullahi ibn Abbas shika uku a kalma ɗaya ɗaya ne haka fa ita ce fahimtar Abdurrahman ibn Auf ita ce fahimtar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ita ce fahimta hatta irin ta ƴan baya daga cikin malamai hatta ma daga sabon Zubairu bin Al-Awwam ma Allah ya kara mai da take fahimtar sa wato daga cikin ƴan aljanna goma nan guda uku take fahimtar su uku a kalma ɗaya ɗaya ne akan da Sheikh Usman rahimahullahi ya tafi akan ɗalibin sa Ibn Al-Qayyim rahimahullahi yake Ibn Usaymin rahimahullahi ma akan ta yake ita ce fahimtar malaman Lajnatud Da'ima lil Buhuth al-Ilmiyya ga kuma asar na Abu Rukana wa in kana fi isnadihi maqal amma isnadi ne jayyid a magana mafi inganci ya sake matar sau uku a kalma ɗaya yana rigireti manzon Allah ya ce a ka je ka mai da ita babu damuwa so a ka'ida dai don a tabbatar da kuma irin punishment din sayyidina Umar in mutum ya yi shika uku a kalma ɗaya sai a ce ya sa da shari'a in a gaban alƙali ne ina goyon bayan a ɗan masa bulala sai a mayar masa da ita a samu dai wani punishment na ta'aziri a samu ƙarfan mutum lafiyayye ƙoshashe kun gane aiko ban kira sunan ba sai a ce masa kaman bulala bakwai to kaga idan ka samu irinsa shi din da na faɗa din da na nuna kun gane aiko yayi bulala bakwai ai gaban an ce mutum ya ƙara zai yi ba zai yi ba to sai a masa punishment din da ake so a yi don kada gaba ya ƙara aikata magana mafi inganci wannan da kai uku din a kalma ɗaya ɗaya ne tare da cewa ba cewa kai ka sake ta na daga cikin abin da malamai ke aiki da shi na akalar da zaka kula da shi na shari'a akalar na shari'a ba na san rai ba shine a ka'ida ba ka sake mace ka kada sake ta sai kai mai sai ka dawo da ita idan mutum ya da iyali sai ya shika daya sai ya ce ya kara na biyu to ta za a yi na biyun ya auku tunda daman bai dawo da ita ba bayan na farkon ta zai kara na biyu ai ba zai yi ba dama in kai ɗayan sai ka dawo da abu ka kara mallaka sai ka kara sakewa to ta za a yi abin da ka sake ka sallame shi kuma ka kara sake shi ai ba zai yi ba ya zama daya saboda baka dawo da shi ba so kai ma da kace ka sake ta to ai bayan na farkon yaushe ka dawo da ka kara na biyu kuma ka kara faɗan na uku in kuma ka ce taukidi ne da mun shikenan ka kusa ɗaya wallahi ta'ala alhamdulillah
malami tambaya ta karshe ce cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace Allah ya san iyayen mallam.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace ya halatta in yi addu'a kan Allah ya bani haihuwa saboda koran wannan zamani.
لجنة الدائمة للبحوث العلمية سنة ما قلنا أكام قربة وان تربية لمسائل نتربية بولم نشاء قلو نمبا نشاء كاكس لنمبا نشاء كارا شواء وانا الدعاء بتحالات تبا قودم قربة وان تربية قودم داموانا رأيوا kodan ma anticipating cewa watakila yaro ba zai zo da lafiya ba in ba wani abu ne na yakinin na cewa ba zai rayu ba ko kuma wani abu da ke endangering lafiyar mahaifiyarsa kaman sa lafiyar mahaifiya a hatsari in ba irin wannan ba a ka'ida suka ce bai halatta mutum yayi addu'a cewa kada Allah ya bashi haihuwa ba wannan baya halatta sun ba da dalilai da dama wasu kuma a wasu wurare daban-daban an ba da dalilai din daga cikin abin da ke da muhimmanci mu sani shine cewa ƙasa ba ita take tsarkake wani mutum ba tarbiyyar iyaye da kuma addu'ar su da cin halal da zaman su bayin Allah na kware ne ke tsarkakewa yau kana iya samun wani mutum mara imani ne yana rayuwa a ƙasar Saudi Arabia ka samu wani a cikin ƙasar America ko Ingila ya fi shi imani ashe ba asalin garin ne muhimmi ba tarbiyyar da kai da tsoron Allah ka rabu ba shine muhimmi shi yasa Salman al-Farisi radiyallahu anhu yake cewa innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisu al-insana amaluhu ba kasa ke tsarkake mutum ba aikin mutum ne da yayi yake mai da shi mai nagarta duk inda ka bi Allah a ko ina a duniya sunanka bawan Allah na kware duk inda kai tarbiyyar ƴaƴa ka nemi taimakon Allah a ko ina a duniya Allah zai taimake ka in makka ka kai ƴaƴan ka ajiye in baka yi tarbiyya ba zai hana su lalace ba so kula ga wannan muhimmin abu shine tarbiyya kuma iyaye mu sani idan fa muka bi Allah sunna ce ta Allah koda ba ma rayu ma Allah yana kulawa da bayan mu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا cikin suratul nisa aya ta 9 kaga bid nagartar iyaye ke sa Allah ya kula da bayan su walladheena amanu wattaba'atkum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama aladnahum min amalihim min shay kullu bi'in bima kasaba rahim cikin suratul turqo aya ta 21 so ala ayi halin wadannan ayoyi suna bayyana mana idan muka kyautata alakar mu da Allah da yi zama bayan Allah na kware ciyar da ƴaƴa halal tarbiyyantar da su nuna musu hanya ta kware insha Allah a ko ina suke ba za su lalace ba a ko ina suke ba za su lalace ba amma mu kiyaye mu tarbiyyantar da su ko ina sai ka daure tarbiyya musamman yanzu saboda globalization the digital world kusan distance ma da geographical location is no more relevant sosai ko ina mutum yake na iya bin abubuwa online ya yi abin da yake so Allah zai kara mana shirya Allah ya shirya da ya'yan mu wannan addu'a ta ba ka halatta ba so ka ce abin da ya halatta ka yi ka yi tawakkali ga Allah ka nemi taimakon Allah maimakon ka ce kar Allah ya baka haihuwa sai ka canja da cewa Allah ya baka haihuwa mai nagarta ya kaya na kware salihan bayi in kai wannan ya yi maka muhimmanci wallahu ta'ala a'lam aramma bismillah ina ga zamu tashi aya ta biyu ne ko a cikin suratul nisa sura ta hudu daga cikin jerin gwanan surori daga sama bismillah aramma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
جزاكم الله خيرا. الله يتي وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى كبا ومرايو أموالهم دوكيو ينسو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كذا كلك جركتا ميكو دميموني karku jirkita gura-gurbi da wanda yake lafiyayye, kada ku hada original da wanda yake fake. Shine wala tatabadalu khabitha bi tayyibi wala taakulu amwalahum ila amwalikum, kada ku ci dukiyoyinsu ta bangaren hadawa da dukiyoyinku don ku yaudare su. Innahu, lalle cin dukiyarsu kana ya kasance huban, zunubi ne kabira mai girma. Ai zunubi, ko sarkin garin ku yace babba ne, ai babba ne, bare Allah da kansa yace babba ne, abinda Allah ya tabbatar da girman sa, ai babu kokonto a kansa. Wa atul yatama, jiya mun fara dan magana akan ayyanan lokaci yayin halin sa. Wa atul yatama, atu kalmar ata ne, ba daga ata ba, ata shine jaa, ata kuma aata, fi'ili aa wanda yazo ala wazani ata, yana sawa makulai guda biyu ne nasaba, amma wanda asulu kuma laysa bi mubtada wa khabar, shine sharadi ya zama asalin su ba mubtada da khabar bane. Don haka wa atul yatama shine al maqulul awwal, amwaluhum shine al maqulus thani. Wane ne yatama? Jam'i ne na yatimun. Yatimun shine mufradi singular kwaya daya. Ka'idan yatim shine namiji ko mace wanda ya rasa ko ta rasa mahaifi gabaninta kai gaba na balaga, su ake cewa yatimun. Amma bayan mutum ya kai gaba na balaga, to ba yatimi bane. Shi yasa hadisi Hasan bi turkihi wa shari ke cewa la yutma ba'da ihtilamin, a cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alayh, hadisi na 2873. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa babu maraici bayan an kai munzali, bayan an kai gaba na munzali babu maraici, amma gabanin nan mutum maraya ne. So da haka mufradi sai a ce yatimun, jam'in sai a ce yatama. Kada ku ba wa marayu amwalahum dukiyoyinsu wanda aka ba ku amanar ajiyewa. Maraya yana iya mallakan dukiya ta bangaren haka a ba wa wani ainihin wakilinsa, guardian ɗinsa ya ajiye, ko babansa da ya rasu a raba gado, sai aka ce ga kudinsa na gado naira miliyan 3 ajiye masa. Me iya yiwa kuma bayan baban ya rasu ko gabanin rasuwarsa ammar wani kyautan kudi ga wani babansa ya ce ga 100,000 ya bashi, to kaga duka mallakarsa ne. So dukiyar maraya wanda hankali bai cika gare shi ba, in an baka amanan ajiyewa ka kula da ita fiye da dukiyarka kai ta kanka, kai kaffa kaffa da ita, don taba ta taba bala'i ne, wuta ne gobe kiyama. Shi yasa Allah ya ce ku rike dukiyar har zuwa lokacin da za ku ba su. Lokacin ba su kuma, sai Allah ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha, a aya ta 6 a cikin Nisa'i, sai ya ce za ku rika jarraba su ne. Idan maraya yana karami, ba za ka dauki dukiya kawai ka bashi hankali bai cika masa ba, zai iya zuwa ya kashe dukiyar a shirme. To shi ma sai ka rika dan jarraba shi, maybe ya kai shekara 13, kudinsa da hannunka na gado ya kai naira miliyan 5, miliyan 6, ko ma kasa da haka, sai ka dan dauki 50,000 ko 200,000 ko 200,000 ka ce gashi ka masa nasiha, ina so ka je ka dan fara juya kudin nan mu ga yadda za a yi. Me kake sha'awan yi na kasuwanci kaza da kaza, sai ka je to bari ka dauka da Allahjiwa da harkar kasuwa da yake kenan, da Allah ku je ku dan fara da shi mu ga yadda zai kasance. Kuma fa kar ka daina zuwa makaranta, makarantanka da boko ka tabbatar kana zuwa. In ka taso a boko ka tabbatar ka je islamiyya, a weekend sai ka je ka koyi kasuwa. In ba haka ba, a dan bude masa dan shop, dan shago karami ya rika dan sayar da kaya in ya fito, sai a ga yadda zai kula da kudi. Shine wa butalul yatama, ku rika jarraba su, kar kai garajin daukan dukkan dukiya ka bashi, in aka bai sai barar da ita, amma sai a rika dan bashi da kadan kadan. In aka ga hankali ya cika gare shi, to sai a hada dukiyar duka, sai a tabbatar an rubuta da shaidu sai a bashi dukiyar. Kuma ko a nan din ƴan uwansa da suke dattawa masu cikan hankali sai a ci gaba da kula da shi, yanzu su ne waliyansa, a rika jan kunnansa, karka yi kaza, yi kaza, karka yi kaza, yi kaza. Dan girman shekaru ba su hana ba za a yi mutum nasiha ko faɗa ba. Shi yasa Bahaushe ke cewa wai ka yi asara ran da ka rasa mafaɗi. Daraja ce a duniya a ce duk shekarunka da kuɗinka da mulkinka da sarautarka akwai wanda zai kalli idonka ya ce wannan ba daidai ba ne, ran da kake da wannan ka gode wa Allah. Ran da duniya ta yau da dai ka duk duniya ba mai kallonka ya ce ma kuskure ne, in ba ka yi saha ba ka shiga uku. Shi yasa duk wanda ya rasa mafaɗi da zai kalle shi ya ce mar ba daidai ba ne, to matsala ta uku a rayuwarsa. In dai ka samu wannan matsala ta uku. So shi yasa Allah ta'ala ya ce wa atul yatama, za ku ba su dukiyoyinsu da in hankalinsu ya cika sosai sai a ɗauka a ba su dukiya. Mafhum? Allah ya ce wa la tatabaddalul khabisa bit tayyib, kar ku kuskura ku hada al khabis, innakum maymuni ne bit tayyib da mai kyau nasu. Idan dukiyar maraya asali ta fi taka kyau, kar ka yi wayo ka ce bari a hada a gauraya kuma sai a raba. Allah ya ce kar ka yi haka. Na farko inda ake gane kar a hada mai kyau da maymuni shine, misali awaki yake da shi maraya, sai ya zama asalin awakinsa lafiyayyu ne, kai kuma naka ramammu ne, ko kuma breed irin nasa masu kyau ne, kai naka masu muni ne, suka ce bari mu hada garken, ai daman nasa guda goma ne awake, ni na guda hamsin, sai hada a gauraya, sai ka ce kawai yanzu nasa ya zama naka, naka ya zama nasa kawai, ko ya za a yi to haka bai halatta ba. Idan abun maraya mai kyau ne, to dole a tabbatar masa da mai kyan shi za a ajiye. Idan wani abu ya faru naka ya fi nasa kyau ba, akuya sara miyajmiya ce, wata gira ƴar ƙarama, kai kana da ƙoshashiya, sai ka canja masa tasa da taka mai kyau, malamai suka ce anan ya halatta. Saboda mai, saboda jinƙai ka nuna masa. Shi fa jinƙan maraya, tausayinsa da taimakonsa, wallahi al'azim babban aiki ne a wurin Allah. Jama'a, maraya kadai a anguwarku, a ce ga maraya kawai ka zo kusa da shi ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka, ka taba kansa, annabi ya ce wallahi wannan yana kara mutum imani. Hadithi ne a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi, hadithi na 7576, wani mutum ya zo shaka ila rasulillah qaswata qalbihi, wani mutum ya ce bazan Allah ni jiji nake zuciyata ta bushe, babu imani a cikinta, bushashiya nake jinta, ba ni da tausayi, ba na tausaya wa kowa. Annabi mai zan yi ne zuciya ta danyi taushi da rika jin tausayi da imani. Annabi ya ce na farko fa'atimil miskin, ka je ka rika ciyar da miskinai. Duk inda ka je ka duba wasu mabukata da suke ba su da shi, ba wanda suka kashe zuciya ba, wanda sun nema Allah bai kaddara sun samu ba, ka rika tallafa musu, da wanda shekarunsu ya kai ba za su iya fita nema ba. Na biyu sai ya ce wamsa ra'asal yatim, ka rika shafa kan maraya, kawai ka ga maraya haka ka cire hulasa sai ka shafa kansa ka ce Allah ya maka albarka. Wannan shafa kan da kai a wurin Allah, annabi ya ce talhina qalbak, zai sa zuciyarka ta yi taushi, imani ya shiga cikinta. Shi yasa duk societin da ke so ya yi nasara, Allah ya tausaya wa societin sai ya zama a ɗaiɗaikunmu, a masallatanmu, a makarantunmu, a kwamitin anguwanmu, a hukumancenmu, a gwamnatancenmu, muna kula da maraya. Wannan shi yake gayyato rahamar Allah zuwa gare mu. Amma duk societin da ke walakantar da maraya, wannan society din yana gayyato fushin Allah ne subhanahu wa ta'ala gare shi. Shi yasa a ka'ida idan muna da masallaci da muke kula da kwamitin wa'azi, to ya zama akwai kwamitin marayu. In makaranta ne kula da ɓangaren ta'alim, to akwai kwamitin marayu. Idan wani ya rasu ‘ya’yansa suna makarantar ‘yan shekara 5-7, yaya za a yi kada katunsu ya yanke? Yaya za a kula da su a wurin? Wasu abubuwan rashin sani ne. Akwai allajin da ke da yaya a wurin, inda ya san wane ya rasu bai da kuɗin makaranta zai biya wa ‘ya’yan nasa. In akwai kwamiti za su yi creating awareness, duk inda aka samu wani maraya da ya gagara akwai mai zuwa ya biya masa. Mu rika committees a garuruwanmu, dukkan wani society ko association na addini ya zama akwai tsarin kula da marayu, kuma tsari da yake very formal, ba wai kawai mu rika yin abu kawai karazube alakar mu da su sai abincin sallah ko azumi ba, a'a, ya zama akwai tsarin kula da makarantunsu, tarbiyyarsu, maganinsu da kuma masu kula da su na musamman. In a local government ne ya zama akwai desk musamman na kula da marayu, in a jiha ne yadda ake damuwa da akwai ministry na sport, akwai bangaren kula da youth, akwai bangaren kula da women, ya zama akwai tsari na musamman na kula da marayu da yake very formal. Mara mutum ya rasu a registry, muna da database na marayun da ke karkashinmu, akwai ƴaƴan wane da wane da wane da wane, ƴaƴan wane a waje kaza mun san local government kaza marayu 100 ne, waje kaza 20,000 da yan kai ne, akwai tsari ana tracking din wani hali suke ciki, yayi karatunsu, yayi tarbiyyarsu, yayi maganinsu. Wallahi in muka yi wannan Allah zai ji tausayin mu. Shi yasa Allah ta'ala yake ba wa harkar marayu muhimmanci, shi yasa yake cewa wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib, kar ku rika jinkir hada mai muni da mai kyau, ko kuma dukiyar malaya ta halal ne sai ka dauko, kuma dukiya ta haramun sai ka zo ka saka a ciki, ya shiga cikin hanin da Allah ta'ala yace kada a yi. Ko amfanin gonansa mai kyau ne ka dauko, mai muni ka saka, shine kar a hada original da fake idan original din nasa ne. Kar a zo a hada gura gurbi da lafiyayye idan lafiyayyen na maraya ne. Wannan hadawa da aka hada shine hadawa ta bangaren tauye ingancin abin da maraya ya halatta ya mallaka. Amma in kana da jarin ka kai miliyan 10, kudin maraya miliyan 1, sai ka saka a cikin kasuwancinka, kana juyawa amma kana lissafin ribar maraya, kana ajiye masa ita, anan laifi ne? Ba laifi bane, yana iya halatta. Amma za ka ba mu misali a Qur'ani,
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
wannan aya zai zama cikin suratul baqara aya ta 220. Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama, suna tambayanka akan marayu. Kaga sahabbai saboda imaninsu su tambaya suke yawan yi akan me za su yi wa maraya ne, wane taimako za a masa ne. Allah ya ce kul islahu lahum khair, duk abinda za ku musu na alkhairi, na kyauta ta iya da kyau. Amma zai ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, in kun cakuda da su, kuna daukar su kuna kwana gida daya, ko kuna hada dukiyoyinku da nasu, Allah ta'ala ya ce duk wannan babu laifi a cikin sa. Amma da sharadi ya zama an hada dukiyarsu ne don a taimake su, ba don a tauye ta ba. So ya halatta a juya dukiyar maraya, don a magana mafi inganci, dukiyar maraya akwai zakka a kanta, in ta kai zakka. Kaga in aka ajiye ta ba a juyawa, to za a iya samun matsalar da za a ta'auku ta bangaren da mai zakka na iya karar da dukiya din. Dan da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan, bai ce banda na maraya ba, kamar yadda yake a suratul tauba ko aya ta 103, bai ce banda na maraya ba. Da hadisin Mu'adh ibn Jabal lamma bu'isa ila Yaman, dani bai ce inna Allah haftarabu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, ana karban dukiya ta zakka daga mawadata ba wa talakawa. To ko ma in maraya mai arziki ne bisa ga dukiyar da babansa ya bar masa, ko da fa shekarunsa ɗaya ne a duniya za a cire masa zakka. Wannan hadisi iya Bukhari, hadisi na 1331. So wannan abin da ke bayyana mana shine ita dukiyar ba a so kawai ajiye ta don kada zakka ya tauye ta, sai a riƙa juyawa. Amma wajen juyawa a duba business da risk ɗinsa yake is not high, saboda in business risk is very high, yana iya cinye dukiyar. So sai a kiyaye a duba abin da ko da ribar kaɗan ne, amma a duba business da ba yi da risk da yawa, kuma ya zama akwai risk management a cikin dukiyar, akwai kula da ita matuƙa da gaske. So wannan yana da muhimmanci. Amma idan ta marayar ita take da tawaya, taka take da inganci, sai ka hada don ka taimake shi, a nan ba laifi ba ne. Amma in dai ka hada ne don nasa ne yake da kyau, naka mai muni, to hadawa a kuma a nan zalunci ne. Arama za ka ba mu koda misali ɗaya a Ƙur'ani.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
wannan aya za ta zama cikin suratul maida aya ta 100. Allah ta'ala yake cewa qul la yastawi al-khabith wa at-tayyib wa law a'jabaka kathratu al-khabith. Me kyau da me muni ba sa zama daidai duk yadda me muni ya burge ka bai kai me kyau ba. So da haka dukiyar maraya ana so a rika kara yawanta da ingancinta, kwalitinta da kwantitinta. So in an baka kula da ita sai ka sa ido matuka daga sai ka tabbatar da cewa waɗannan harkoki din an kula da su. Jama'a muna da buƙatar gyara mai girma akan al'amarin marayu. Wallahi gurbacewar tarbiyyar nan da muke gani a arewacin Najeriya daga cikin sababi akwai walakantar da jama'a da iyayensu suka rasu. Da mun tashi iyayenmu ba irin waɗannan ɗabi'un suke da shi ba. A anguwa in ka tashi a gaban dattawa ka san cewa a anguwan nan dai ka san wani maraya da ya tashi a wani gida, kuma a gidan ba a ma san ba ɗan gidan ba ne sai yaran sun girma tukunna ake bari su gane cewa babansu ba ɗaya ba ne mamansu ba ɗaya ba ne. Amma yana ƙarami, kana ƙarami, mai iwa da maraya a gidanku ba a yadda ka gane cewa shi ba ɗan gidan ba ne. Kuma iyayenmu mata da maza dattawa duk inda suke za ka ga ko a taro ne suka ga maraya ya zo, wallahi sai ka ga sun gyara zama. Sai a matso da shi kusa an ba shi gata fiye da ku wanda ake ba ku a gidanku a wurin zama. Sai an ba shi wannan gatar. Saboda suna ga girman maraya. Ba za ka tashi gaban dattijuwa ba ko kakarka face ka ga tana yi wa marayu hidima. Ko ɗinkin sallah ko abincin maraya su suna da wannan. Amma a yanzu mun shiga wata rayuwa mafiya yawan al'umma damuwarsa shine iyalansa, ƴaƴansa, ba ruwansa da kowa, kansa kadai ya sani kamar aluja. Ba a nasara da irin wannan rayuwa. Kana nasara ne da tausayawa wani, kai ma ran da kake da bukata ko zuriyar kake da bukata sai Allah ya kawo mai tausaya musu. Ba zai yi ka ji tausayin maraya a yanzu ba, ka bar duniya ka bar marayun kuma Allah ya bar bayanka ya lalace, ba zai yi ba. Sunna ce ta Allah, yadda ka yin nan haka kai ma ake maka. Na taɓa ba ku labari na wata kakarmu. Maraya ne fa kada ya anguwar da take, aka dake shi muna yara ƙanana. Yana kuka a gefen gidanta, ta gagara kwana a gidan, ta bar gidan, ta dawo gidan mahaifinmu ta zo ta zauna. Muna ƙanana muka zo muka ganta a dare. Ka san mata irin na da sirakane suna da kunya. Ba su iya zuwa gida irin wannan lokacin. Hankalinta a tashe ta kada, hankalin ya kadu ta shimfiɗa da duma. Muna dai ƙanana haka ta zauna ta yi ta addu'a. Cikin karshe ga cewa ikon Allah la ilaha illallah. Marayan Allah a dake shi? Maraya yana kuka? Ji take a tunaninta, wai tunda maraya yana kuka a anguwar da take an zalunce shi, Allah zai fushi da su, ba za ta iya kwana a anguwar ba. Yau da ake sace yara fa a ciki akwai marayu saboda ba su da galibi. Jiyan nan nake samun labari a jihar Gombe an saci wajen yara nawa? Kusan 42 ko adadin da ya kama da haka. Mai iya yiwa ka je ka samu irin trafficin din nan ne, a ciki akwai 'ya'yan wanda suke marayu. Kuma wai da haka a ce wai al'umma tana so Allah ya tausaya mata? Ai wallahi ka san bala'in da muke ciki, akwai alkafura da so gaito na kushin Allah. Mutum taba maraya fa ko a al'ummomin da suka wuce na baya ba mu ji irin wannan ba, walakantar da maraya ko irin al'ummomin bayan nan. Amma a yanzu marayu ana sace su a cire part din jikinsu don a je a yi sihiri ko tsafi. Ai wannan ana wuce alkafura, ya wuce alkafura. Allah shi samu wani lafiya. Don haka Allah ke cewa wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kada ku ci dukiyoyinsu tare da dukiyoyinku. Abin da ake nufi shine kar ku yi ci irin ci na zalunci. Idan mutum ya zama kaman manaja ne na dukiyar marayu tana da yawa, sai aka yi appointment ɗinsa a matsayin manaja yana kula da dukiyar, sai aka sa masa albashi, to anan bai zama laifi ba. Ana iya appointing manager akan dukiyar marayu tana da yawa, ya zama aikinsa kula da wannan dukiyar. So anan sai ya zama tun da shi manager ne yana aiki, an ba shi formal aiki, sai ake biyansa a cikin ribar marayu. Anan bai shiga wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum ba. Mafhum? Tayyib. Amma wanda aka hana shine kar ku rike marayu da bara. In an ba ku dukiyar, kai kana da halin da za ka rike kanka da dukiyarka, kana da arziki. matakila jarinka ya kai miliyan 50 sai aka baka kudin maraya miliyan 5 sai kace to kudin maraya nan da shi za rika biyan kudin wuta da office shi za rika biyan kudin kasuwa in aka je aka soyo kaya kai kayanka na miliyan 20 na maraya na miliyan 3 sai kace za mu yi 50-50 kudin mota miliyan 1 maraya zai ba da 500 zan ba da 500 kage ya shiga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum saboda ai percentage din na marayan bai kai a masa irin wannan ba to irin wannan sarrai na dan adam shine Allah ta'ala ya hana idan kai ganganci a wurin kana ga dabara kai sai kana increasing percentage na maraya da gangan to wannan yana iya kaiwa ya zama wuta ma kake ci bismillah akwai aya
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
آية تقوم عن نسائي شيني ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا زنبي ميجرما شيني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu zalunci ne inna ma ya'kuluna fi butunihim nara a lokacin da suke ci su ga yawa kansu cewa wuta suke ci a cikin su wasu daga cikin malaman mu na fiqhu da suke da tsanani akan irin waɗannan ayoyi dan kada su bada kofar cin haramu suka ce magidanci ne ya rasu a gidansa sai ya zama a daidai lokacin da ya rasu ana yin tuwo misali na buɗe baki an yi talge ba a tuba tuwon ba sai ya rasu sai suka ce na farko in zai yi wannan garin da ke cikin kwariya kada a tuka ya zama gado wanda ke cikin tukunyar shi ya zama abinci sai a nemo wani gari sai a daura wannan targin sai a yi tuwo da shi in ba zai yi a nemo ba lokaci ya kure suka ce to ya halatta wannan garin a tuka tuwon da shi amma in an kammala sai a raba tuwon yadda ake raba gado للذكر مثل حد الأنثيين متمن دا بيد قادم مهما تنسوك تي كدي تتوانا كدي تتوانا شو يسا قوت عزية أكي مكو أكا إذن سنة شيني باع سو أدفع أبنت مهما تن سيدي مقف تاسو كاو أبنت دا ذا أتشير دباكي أما باع تي أبنت مهما manzo Allah shigo wa iyalansa yace ku dafa wa iyalan Ja'far abinci saboda me saboda Ja'far yayi shahada ya rasu a gidan fiyin halta ke kai abinci dan me don kada a dafa abincin mamaci a gidansa a yau akwai wanda daga wani ya rasu wani na rike da gonarsa sai je canje takardu sai ce wallahi gonarsa sai bai yadda ba yana bin wani miliyan ya sai ce wallahi shi 100,000 ake bin sa wani ma ya kekashi yace shi ba a bin sa sai a zauna a ne da kayan gado ta marayu sai a zo a maida ita kamar ganima fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan ya zama ruwan dare a yanzu ya zama ruwan dare Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu daga taba haƙƙin da ba namu ba a ko ina yake na'am
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
وإن خفتم إن كنت ترى ألا تقسطوا في اليتامى ما ذاكم يين آدلتي بأتكم ما تامرايو توفها قردسو fankihu sai ku auri ma qabalakum abun da ya muku dadi ranku ya so minan nisa na mata masna ku auri bibiyu bibiyu wasu lasa wasu su auri uku 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 waruba wasu su auri hudu hudu fa in khiftum alla ta'dilu anan ma in kuna tsoron yin adalci fa wahidatan sai ka auri mace daya aw ma malakat aymanukum ko ma ka hakura da abin da hannunka ya mallaka na baiwa ita ba sai ka aura ba baiwa zalika adina alla taqulu wannan shine fi kusantar da ku daga kaucewa me zalunci ko kaucewa hanya wannan aya na magana ne akan na farko aure da da ake a jahiliya wato mataki uku ne na ayar na farko shine wa in khiftum alla tukusitu zayyatama na biyu shine fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba na uku wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan so matakai ne guda uku kowanne na cin gashin kansa karkashin wannan aya fa in khiftum alla wa in khiftum alla tukusitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba a cikin mata da suke kanana iyayensu suka rasu kuma za a aurar da su wannan yake nace ana iya auren mace karama amma sai dai a ka'ida yin aure daban mu'amala zaujiya kuma daban mu rika bambance haka ana iya yin aure ali irin amma mu'amala zaujiya kuma a ka'idar shari'a ba a bukatan gaggautawa da wanda shekarunta bai kai ba mafu tayyib abinda ke faruwa kamar yadda nana Aisha ta faɗa radiyallahu anha a wannan wuri shine cewa a da mata babanta zai rasu maybe shekarunta bakwai ko takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya ko abin da ya kama da haka me ke faruwa a daidai lokacin sai a ɗauke ta sai a ce baffan ta riƙe ta ko kawun ta riƙe ta ko kuma a samu wani ɗan baffan ta dake da rufin asiri da yake kazin ɗin da sai a ce kula da ita saboda ba za a iya rike su waje ɗaya ba shi idan ya ga yana da buƙatuwa gare shi na san aurenta na farko sai ya tilasta ta akan aurensa sai ta aure shi shi kuma riko aka ba shi na biyu haƙƙoƙinta na aure sai ya tauye mata in sadaki ne sai ya tauye wani ma sai ya ɗauke ta ba tare da ya bada sadakin ba sai zama ana zaluntar mata in kuma ya ga halittanta bai masa ba sai ya ɗauki wani sai ya ba wa wani kuma sai ya kasuwanci da ita sai ya karɓi sadakinta sai ya cinye kuma sai ya hana ta mafiya yawa ana cutar da mata ƙanana wajen aure idan iyayensu maza sun rasu sai dai in ba a sa ido ba sai a samu wani babba ko kawu ko wa ko wani cousin sai ya yi zalunci a ɓangaren auren saboda son ran kansa sai daga bayan amari sai ya je ya lalace to irin wannan ne Allah yake magana a kansa cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan har ma ta zama cousin ɗinka ne kana sha'an aure da ita amma sai kaga ba za ka iya ba ta haƙƙoƙin da shari'a ta ce ba sannan ba za ka yi appointing wani ya zama shine waliyinta ba kai ka haƙura ka nemi auren ba za ka bi ka'ida ba Allah ya ce to ka haƙura da aurenta ka dawo ka yi me fankihu ma tsabarakum minan sai ka nemi mace ka aura ta daban waɗannan marayun ku rabu da su kada ku zalunce su shine wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama wato kula da maraya da lafiyarsa da dukiyarsa in muka duba fa a Qur'ani in ma babu mai yi saboda tausayin maraya Allah da kansa yana kula da wannan wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu wannan cikin suratul kafi aya ta 82 ka duba kisar annabi Musa da Khidir katanga yazo ya tsayar ya tambaye shi me dalili sai ce dalili shine karkashin katangar akwai dukiyar wasu yara biyu marayu yara kanana guda biyu marayu katangar in ta fadi dukiyar za ta fito sai a sace ta amma in aka batta a yadda take aka miƙar da ita to tana wurin babu wanda ya san an boye ta a wurin Khidir ya tsaya ya miƙar da katanga ta tsaya ya mata plasta ya gyara ya wuce saboda karkashinta akwai dukiyar marayu kuma Allah ta'ala ne bashi daman ya je wannan ka dai duba dukiyar da aka boye ma babu wanda ya san da ita ta marayu Allah yana kula da ita amma wannan society namu kai wallahi ba dan losing hope haramun bane a shari'a wani abu sai kai losing hope lazum mun tashi a nan wurin daga karatu na mata sai na ce wa Muhammad police mu je ziyarar makabarta gabanin mu je gida muka shiga makabarta a nan gudu ko muka samu asimetri irin dan abin da ake saka alama a kabari na karfe da kaza da kaza da dan tiles wallahi masu gadi suka ce duk an zo an sassace su har wannan karfen da ake dan 20 wasu ke yi duk da ba goyin ba nake sai yin wannan ba, amma wallahi a makabatan sace su ake ina Muhammad yake da shi muka ji da muka samu akwai kabari sun kai guda 14 ne duk an cire su an sace suka ce ai dare ake zuwa sassace su wai wannan karfin da bai wuce naira 1000 ko 2000 ba mutun ya fita a cikin dare ya shiga cikin gawawwaki shi ma da zai mutu yazo ya sace ya tafi haba wato wani ta'addancin wallahi sai dan Najeriya wani abun Allah hank wallahi ba abun dariya bane ba ba abun dariya a wurin nan muna bayanin yadda society ya lalace shekara 40 fa baka society yake ba society yadda ya lalace muna dariya mutum ya je makabarta a dare yana sata mamaci ma bai kubuta ba Allah shi samu wani lafiya don haka wa in khiftum Allah ta kusaito fil yatama in kun ji tsoro ba za ku yi azance ga yatama mata marayu ba to ku basu da Allah ku bar mai tausayi ya aure su wanda zai kiyaye haƙƙin su ku ku koma fi mai sanki ko ma tsaba lakum minan nisa ku je ku aure abin da ya muku dadi na mata wanda suke da iyaye da gata a gaban mamarta da babanta anan za a yi keke da keke za su tsaya su kare haƙƙinta amma mareniya babanta ya rasu in ba ka da tausayi ka dauke ta to zaka ci amanarta ke sa ku rabu da su ku je ku auri mata kalmar mata ba abin da ya muku dadi saboda aqualities na mace a shari'a guda nawa ne ake aure dan su ya tabbata a hadisi guda hudu linasabiha ko dangantakarta li jamaliha ko kenta diniha ko addininta sai na me na limaliha ko dukiyarta amma da annabi ya zo umarni sai ce alaikum bi zati dini hadisin yana bukhari na 2590 sai ce in za ku aura kullum ku rika fifita addini abinda hadisin yake nufi shine ba a hana ka auri mace mai kyau ba ko ƴar manya ko mai dukiya amma duk abinda ta mallaka na ni'imar duniya in babu addini ka hakura da ita shine ko me za a yi in ka samu mai addini da kyau da dukiya da kaza yayi amma kar ka kuskura a cikin combination din a rasa addini shi addinin tilas ne sai da shi duk auren da aka yi babu addini wallahi shirme ne shine kalmar mata ba abinda kuka gani yayi attraction dinku babu laifi amma dole ya zama a cikin wannan akwai addini a nan wurin ku auri masna biyu wa thulatha da uku wa ruba'a da hudu a nan masu yi wa ƙur'anin tafsiri ta'addanci da hawan ƙawara da rashin fahimtar larabci da zunzurutun son rai da kuma manufar rusa addini wani yadda zai ce a ayyana ana nufin ka auri 9:18 sai ya ce masna ɗin nan biyu wani sai ya ce masna biyu wasu lasa da uku ya zama biyar ko wani ba a da hudu sai ya ce 9 wani kuma idan ya zo ya yi katutu da son rai sai ya ce biyu hudu uku shida ga hudu 10 sai kuma ya ce hudu 8 ga 18 wannan ba wai sai da hadisi ba ko larabci mutum ya gare original ba zai wannan ba na farko cewa aka yi fanki huku aura ashe ba mutum da ake yi magana ba mutane ake magana shine a taron mutane da suke aure a cikinku yanzu a nan taron masallacin da aka ce ku auri biyu a nan akwai mai biyu ko babu akwai mai uku ko babu akwai mai hudu ko babu to wani abin da ake nufi kenan a cikin naku akwai masu biyu in yanzu da zan tona su ne ce masu biyu su daga hadu wasu za su daga masu kaza kaza su daga masu hurudu su daga za su daga ai fa kuna fahimta na to abin ba nufi ake ba ce aka yi fanki ba kai ka aura kai kadai ba ce aka yi fanki ku don haka wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu ai antum ne a cikin ku a samu masu biyu da masu uku da masu hudu sai za ka ce fanki ko ba a ce fanki ba ku ake gayawa so za ka ne ka hada wannan lissafi idan kuma baka kara fahimta ba za ka kara nuna maka cewa wannan tafsirin son rai ne har ma duba farkon ayar suratul fatir
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء
wannan misali ne mai sauki ayar farko a fatin da Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa ya sanya mala'iku da fuka-fuki ya halice su sai ya ce a cikin su akwai masu fuka-fuki da ba masuna biyu waruba'a da uku wasu nata da uku waruba'a da hudu yanzu aka ce mala'ika ɗin yake da biyu da uku uku da hurhudu wannan ai gwaranci ne ai hankali ma bai kama ba me yake nufi a mala'ikun akwai mai biyu a cikinsu akwai masu uku uku a cikinsu akwai masu hurhudu sannan wasu Allah yana ƙara musu ya zidi fi sarki ba ya sha sun ka ɗauko ya ce gane cewa wancan sarran da ake ba daidai ba ne kuma mutum ba zai rike wannan waye da sarri sai ce maka waye yana fassara qur'ani da qur'ani a'a ana fassara qur'ani da jahilci dai da sarri ai tafsirin qur'ani da qur'ani sai an gwama qur'ani da sunna number 1 tafsirin qur'ani da qur'ani a duk duniya da aka shaida shine tafsirin abwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na al-allamah ash-shaykh muhammad al-amin ash-shankiri amma ko shi da yazo karkashin ayar nan san da ya dauko kissan na Aisha fassara saboda me saboda ba a fassara qur'ani sai an dauko rayuwar gidan fiyayen halitta da rayuwar matansa tukunna a saka a fassara in mutum yace babu ruwansa da hadisi zai fassara maka qur'ani a'a wannan ta'addanci zai yi qur'ani ba qur'anin zai fassara ba saboda me akwai wurin da qur'ani ke fassara qur'ani akwai wurin da sai an kawo hadisi maganganu da rayuwar fiyayen halitta a fassara mafhum don haka masna biyu a cikin ku akwai masu biyu uku uku hurhudu wannan kuma iya bayyana halasci ne na polygamy amma mu kiyaye jama'a baya halatta ai polygamy na farko sai ga wanda zai adalci matukar ba za ka iya adalci ba za ka yi zalunci a wajen ciyarwa ko tufatarwa ko raba kwanaki to polygamy a wurinka haramun ne don maza da yawa sukan fake duk sunnonin duniya ba su dame shi ba ɗaya ta dame shi shine polygamy kadai a nan ne yake tada jijiyar wuya amma in ta je islamiyya ta ce an ce fa a riƙa mana kaza kai za ka ci zuwa islamiyya ba ya shi kike karatu amma aka zo wajen polygamy a nan ko ba shi zai ci ya je ya yi a ka'ida baka polygamy sai za ka iya adalci adalci wajen raba kwana adalci wajen tufatarwa adalci wajen kyautatawa inda shari'a bata baka iko ba shine kauna a zuciya wacce ta fi kyautata baka kafi kaunarta to anan baka da iko akan zuciyarka
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تحصنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
wannan ya zama cikin suratul nisa ko aya ta 129 anan Allah yace ba za ku iya adalci na daidai wa daidai na kauna ba wacce da bi kyautata maka bisa ga dabi'ar dan adam ya fi karkatuwa gare ta amma wannan bai zama dalili ka bata kwanaki fiye da na ƴan uwanta ba bai zama dalili ka dauki kuɗi ka bata fiye da na ƴan uwanta ba bai zama dalilin ka mata dinki fiye da na saura ba ala ayi halin sakon shine dole ga wanda ya polygamy sai yayi adalci ya daidaita komai in ba za ka iya ba sai ka hakura da yi kuma na biyu idan kai polygamy mai iyawa ne akwai tsammanin ƴaƴanka za su iya karuwa to a musulunci ba a so ka haifi ƴaƴan da ba za ka iya rikewa ba iya cikin fitinar mu a nodan Najeriya shine iyaye sun dauka haƙƙinsu shine aihuwan ɗa da ba shi masara da kuka wallahi tarbiyyantar da shi ya fi muhimmanci akan bashi abinci muna ta haihuwa yanzu tarbiyya ta lalace ƴaƴa a zube suke ko ina ka zaga yara suke ta yawo babu tarbiyya ba mai kula da su mutum ɗaya bai da sana'a iya da ƴaƴa 37 kuma a gidan haya yake zaune kuma in kai magana ya ce tawakkali wani tawakkali ina ka koyi wannan tawakkalin ko mace ɗaya ce in baka shirya ba ce aka yi haƙuri sai ran da Allah ya wadata ka saboda fa ba da addu'a ake ɗaukar nauyin iyali ba fa dole kuma sai da canji in babu canji ba zai yi ba duk kilawan araman nan in babu canji gidan ba zai ruku ba don ba zai tara su ya dura musu a Yesu hunce shi ba dole sai da me
canji
sai da canji araman duk kilawan nan ba zai ba wa mata kawai a ci kilawa a yi breakfast da lunch da sai da canji ke sa haka araman bayan kilawan ma'aikaci ne duk wata ana biyan sa albashi wannan karantarwa da yake kira'an yana yi ne part time fi sabilillahi ba full time mai da'awa bane aiki yake zuwa na office ana biyan sa hakkin sa mafhum in ba za ku yaba fawahida sai kwaya daya ko aure daya ita ma daya ko ba sharadin wai kai zalunci bane wata fa daya ce ita ma ya ishe ta da zalunci to ko daya ce sai kai zalunci ba wai ni ba sai kai adalci afwan ko daya ce sai kai adalci wani sai ce ni ba zan yi biyu ba saboda ban yi adalci ba ita daya kana adalcin ne wani daya ce amma duk inda hotel yake yana da daki a can yana zuwa fasikanci aw ma malakat aymanukum ko abun da hannunku ya mallaka shine bayi bayi kuma a kaida ba sai an daura aure ba mutum ya mallaki bai ba mu'amalar aure tsakani ya halatta zalika ajna allah ta'ulu wannan shi yafi kusa da ku daga nisantar me zalunci shi yafi nisantar da ku daga zalunci allah ta'ala ya nisantar da mu daga zalunci don haka masu poligami dole sai an yi adalci kuma dole ya zama abinda aka aura za a iya rikewa kuma ba tawakkali bane kai ta aikon yayin da ba za ta iya rike su ba sai ka rike ka tarbiyyantar da su ka karantar da su ka dauki dan su zama mutane shine abinda ke wajibi a kanka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala jazakum